الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta Litinin 13 ga watan Ramadan 1434, wacce sai daidai da 22 ga watan Yuliyo shekara ta 2013. Muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta 5 a cikin Al-Qur'ani, suratul Ma'ida. A jiya mun kwana akan aya ta 90, wato wacce malam ya karanto muka fara tafsirinta, amma sai lokaci ya riske mu. To yau insha Allah za mu komo kanta sannan mu ci gaba. Ya ayyuhal ladhina amanu,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكم إيماني، إنما الخمر كوجية والميسر لكم تاتا. وتمن يبياني ما يتقوى أكن جية كدن دقا كنا أبن دا مكتي مكتي دم مسلم ديشا جية يمتو بيتو بابا كما يد يزو أسكن صحيح حديث عبد الله بن عمر. تو الله سبحانه وتعالى بازي شاهد بشي جية الله رابع والميسر هكا كما تشاتا. عبد الله بن عباس دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنتي الميسر بمعنى القمار تشاتا تشاتا ننكما ينزو أنكاو من إتا سلو دبان دبان دبا كما تكين كومي تشاتا نأيشيغا مثالي كاكا كما نتوك دا كشي أنفاني دا شي أيو تشاتا نأيشيغا تكينسا دانسو دا يوا كان إيه سامو براي daga cikin farayin ɗan network ɗin nan. Misali sai a ce ka bada 10 a baka 20, wannan ta kace kya tana iya shiga cikin kwallo kamar yadda muke gani. Wannan ya kawo, wancan ya kawo, a ce za a sai wani abu a sa zakara, wanda ya ci shi za a rubanya masa kaza, wannan ta kace. Sannan irin abin da mutane ke siya a yau da sunan shiyar ta kace, saboda babu abin da ya gama America da Nigeria, babu abin da ya gama America da Burtaniya, amma sai ka samu kaga idan stock din ya raurawa daga wurin su can sai yayi affecting nana. Domin an taba samu akwai wani satin da aka zo aka yi losing $3 trillion wanda aka rasa a cikin sati saboda stock din ya raurawa. Sai ya zama da cewa zaka ga wani akwai wanda ya sai kayan $5 million amma sai waye gari ba su kai 40,000 ba. shi sai bai sani ba yanzu misali to yaje dan rakice abin da ya rage ne samu ya tsira ko ko a'a ya zaman dako ya tsaya ya ga ko abin zai daukaka wannan tafis kuma in kana so ka tabbatar da haka duk kasuwancin da ya tattara wasu mofi kamar yadda malamai ke bayani idan aka samu jahala a cikin kasuwanci nau'i na jahilcin yadda abu ke tafiya ko kuma ya zamana a cikin kasuwanci akwai shubha misali ko kuma ya zamana akwai aklu amwalin nasi bi ghairi fidin nafs akwai nau'i na cin dukiyar mutane ba tare da dadin rai ba to wannan kasuwanci haramun ne a musulunci sai ka duba kaga shiyas din nan da kake siya a yau misali akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan sifofi ko ko babu idan za mu ce in ba mu ce ya tattara ba to ba za a raka ɗaya daga cikin waɗannan sifofi ba wannan sharri ne Yahudawa sai suka canza mana sunan interest sai suna amfani da wani language wai dividend domin dai a ɓadda mu don an ce interest an san musulmin kirki mai bin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bai sa kanshi a wannan ba sai aka kawo wani language wai dividend don mutumin da yake ta'amuli da wannan yana ta'amuli ne da tata sannan ya tabbata a cikin hadisi mauqufi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man la'iba bil nardashi faqad asa Allah wa rasulahu don mutumin da yayi wasa da wato nardashi din nan wani wasa ne wanda malamai suka ce rumawa suke amfani da shi wasu kuma suka ce wasa ne mai kama da wasa da ƴaƴan lido duk wanda yayi irin wannan wasa ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan an tambayi Abu Muhammad ibn Qabin al-Qasim yake cewa da wani hadisi bi sanadin munqati yake cewa kullu ma alha an zikrillah duk abin da ya shagaltar da mutum daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa maisir wannan tafsir to sai ka duba kaga a cikin mumunan mutum nawa ne ya damu da rayuwarsa ya damu da lokacinsa ka je ka duba wani littafi qimatu zamani inda ulama wato qimar zamani ko lokaci a wurin malamai Khalil bin Ahmad al-Farahidi rahmatullahi alayhi mutumin da ya assaso ilimin arobi wanda yazo yayi wa ainihin rubutun nan lalarabci kwaskwarima da gyare-gyare ya kasance na cewa asqalu sa'ati indi sa'atun akulu fiha mafi girman lokaci a wurina shine lokacin da zan zauna in ci abinci a cikin wannan lokaci to in ka kasa rayuwarka misali cikin awa 24 sai ka ga cewa duk abin da ka bauci Allah cikin sa da wahala in ya kai awa 1 amma awa 23 sun tafi ne ga banza to dan haka Muhammad ibn al-Qasim yake cewa rahmatullahi alayhi duk da dai cikin sanadin hadisin akwai maganganu kullu ma alha an zikrillah duk abin da zai shagaltar da kai daga ambaton Allah wannan tafiya ne saboda kai kana raguwa sannan kuma tambayoyin da za a yi maka suna karuwa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi lan tazula qadamu 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba kafafuna da naka ba za su gushe ba gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran al-qiyama ni sai an tambaye ni kai ma sai an tambaye ka an umrihi fima afna rayuwarka yaya ka karar da ita wa an shababihi fima abla urutiyarka samartakanka budurkinki sai an tambaye ka yaya ka tafi da shi saboda a lokacin da kake da karfi kana ganin kai do and undo ne zaka iya yi kuma ba wanda zai ce da kai kaza za a tambaye ka ilimin da ka nemo sai ka yi bayanin mai kai da shi to mai kudi ne za a ma tambayoyi guda biyu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa dukiyarka za a tambaye ka kai kadai ne za a ma tambaya guda biyu kai mai kudi dukiyar nan daga ina ka samu ta sannan kuma a cikin mai ka tafi da ita amma sai aka waye gari a cikin musulmi a yau zaka ga wani wai a cikin cacan nan wai yake rayuwa a ciki zai sha a ciki zai ci a ciki zai yi sutura a ciki zai ciyar da iyalansa wai har ma a zo ana yi masa barka wai ya ci cacar duniya ma'ana shi ne mutumin da ya ci cacar ɗan cacar na farko a duniya shi ne wanda ya ci wai a ji ana masa barka wannan lalacewa ne wal ansabu malamai suka ce ansab jam'u nasab wato abubuwa asalinsa nasaba ya kafa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an yake cewa wasu gumaka ne waɗanda yake an kafe ana zuwa a yanka domin neman kusanci da waɗannan gumaka shi yasa duk mutumin da ya yanka dan wani Allah subhanahu wa ta'ala yayi shirka, sannan duk mutumin da yake abin da ba ambaci sunan Allah ba a kansa ya ci haram, dan Allah subhanahu wa ta'ala yace fa kulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin, abin da aka ambaci sunan Allah a cikin sa subhanahu wa ta'ala shine zaka ci. To amma mu kaga a yau sai muka sauya, sai mutun yazo ya wayi gari ya shiga cikin taska irin ta aljanu, ba kuma zaka shiga ba, in ka duba sihrul ahmar ba zaka yi ta'amuli da aljani ba, sai ya gindiya maka sharuɗa wanda yake dukkan shi kafirci ne da sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Ko dai yace ba zaka yi sallah ba, ko dai yace a'a zaka dinga masa yanka, ko kuma yace da kai zaka yi kaza zaka yi kaza, to sai a wayi gari a ga wani mutum wai yazo yayi wata addu'a, sai kuma yazo aljani yace sai ka yanka kaza sannan sai ka yanka kaza, don mutumin da ya wannan yayi shirka da Allah. Muna fahimta malamai? Babu wanda ake wa yanka ai kusanci sai Allah subhanahu wata'ala. A ina muka sami wannan? A harkan Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Duk wanda ka dauka ka baiwa wani Allah to kai mushriki ne. Wal aznam jam'u zalam, aznam din nan wato ainihin masu suka ne guda uku wanda suke zuwa da shikin din Kaaba. Akwai ɗaya za a ce if'al a rubuta jiki, ɗaya kuma za a ce la taf'al, ɗayan kuma a rubuta ghafal. Idan aka jefa wannan mashi, idan masu suna guda uku za a jefa su gaba ɗaya a lokaci ɗaya, idan if'al ya fito a cikinsa sai mutum ya ce to shikenan yanzu na samu ainihin garanti barin jin aiwatar da wannan aiki. Amma idan kaga la taf'al ya fito sai ya ce to lallai aikin nan akwai hadari a cikinsa, in kuma ya ga ghafal sai ya ce to yanzu ba a samu ba, ba a dama ba, ba a hagu ba, yanzu dole sai an sake retrying sannan ko za a iya samu wani abu. To amma mu kaga namu yau ya sauya, da can kafin su zo su yi amfani da mashi da tsuntsaye suke amfani, za a kamo tsuntsayen sai a sake su, idan yayi dama sai a ce to akwai tayammunan akwai albarka, in yayi hagu sai a ce babu albarka, in ya miƙa tsakiya sai a ce to har yanzu ba a samu mafita ba. Shine mai hikima yake cewa la amruka ma tudra tawariq bil hasa wala zajiratu at-tayr ma Allah sani'u, tsuntsun da zaka saki a cikin iska ya tafi inda za shi, shi kanshi ma bai san abin da za a yi ba, bari har shi ya baka ansa ya ce ga zaɓin abin da za ka yi. To amma mu kaga a yau sai muka sauya, sai muka koma bugun ƙasa ake ko kuma hisabi ko amfani da falaki. Wani kaji an ce da shi sunan shi mai aufa misali, wani mutum kaji an ce a'a shi kofar ɗakinsa ma ba zai fito ba, wai sai malam ya bashi dama ya ce ya fita. Duk ina samun labari daga wani babban ɗan siyasa yana gaya mani cewa daga matsayi na kansila har zuwa sama za ka samu kusan 99 mushrikai ne, kashi ɗaya ne waɗanda yake mutanen Allah. Tun daga kansila ka je wa ciyaman, ka je wa ainihin gwamna, bare kuma ka je wa shugaban ƙasa, wanda za ka ga har akwai mutanen da ake tasa musamman su yi tattaki, ba su Senegal, ba su Nijar, ba su Mauritania, ba su Mali, don ana nan wai ana farauto malamai masu zafi waɗanda suka san bugun ƙasa. Don mutumin da ya sihiri ko aka yi masa sihiri ya kafirce da abin da aka sauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk waɗannan mutane daga kansila zaka ga kowa akwai wanda ya aji yana duba masa, yana zana masa, in wani abu ne ake kaza. Akwai mutumin da ake ban labari wai saboda wata kujera aka ce yaje sai baƙaƙen shanu guda 40 baƙaƙe ya yanka ya sa a ruwa. To kaga da waɗannan shanu zai kai ma gidajen marayuya kake gani. To duk waɗannan abubuwa shirka ne wanda mutane suke yi da Allah subhanahu wata'ala, amma kuma ba su sani girman haƙurin Allah subhanahu wata'ala. Wallahi da a ce Allah yana kama mu da abin da muke aikatawa, babu wani mutum yanzu wanda zai rayu a doron ƙasa. Na ba ku labarin wani mutum da ke neman wani matsayi, aka ce wai ya tafi Saudiya ya fuskanci Kaaba, yana luwaɗi yana karanta Ayatul Kursi. An yi wannan a ƙasan. Na ba ku labarin mutumin da ya je shi ma yana neman wani matsayi, wai malamin sai ya dargaje Qur'ani ya ce zo ka taka ka hau, sai ya ga ya tsorata sai ta ya kake zo ai da wani da wani da wani duk anan muke wannan aikin ba ga kuma yanzu da su ake dama ba a cikin musulmai a yau abin ya wuce ma duba misali irin na mushriki abin da mushrikan jahiliya na farko abin ya wuce haka akwai musulmin da zaka ga aljani yace daina yin sallar juma'a ko daina sallar lasa yana nan kuma a cikin musulmai yana yawo ko yana ansa sunan musulmai ko kuma yana ansa sunan musulmi to kaga abin nasu su da ajiya da mashi suke yi amma mu namu a yau ya zo ya fito da salo daban-daban daban duk kuma an ka duba yadda nake bayani zaka ga taskar ainihin asalin jagoran shine shedani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗannan ababe rijisun kazanta ce min amali shaitan na daga cikin ayyukan shedani rijis din nan an ce yana komawa ne ga ainihin alhamru din nan wasu malamai suka ce a'a dukkanin sa gaba daya in ka tattara innamar khamru wal maitiru wal ansabu wal azlam dukkanin su gaba daya rijisun kazanta ce wacce yake daga cikin ayyukan shedani daga nan sai malamai suka saba shin giyan nan najasa ce ko ba najasa bace jumhurun malamai sun tafi akan cewa giya najasa ce amma wasu ɗaiɗaiku daga cikin malamai sun tafi akan cewa giya ba najasa bace saboda a lokacin da ayan nan ta sauka kamar yadda ya zo a cikin sahih da kuma sunan hadithin Anas ibn Malik radiyallahu anhuma yana cewa na kasance ina shayar da Abu Ubaida da kuma Suhail ibn Baida da wasu mutane muna sha a cikin gidan Abu Talha radiyallahu anhum sai muka ji ana farmatawa sai Abu Talha yace je ka leka mana kaga menene yake faruwa ko da na leka sai naji wani mai kira daga manzon Allah alaihi salatu wasalam yana cewa jama'a lallai da giya da caca an haramta ta daga fadar annabi nake sallallahu alaihi wa alihi wasallam basu tambaya ba basu ce a'a mu tsaya mu gaya za a yi ba kai tsaye nan da nan sai suka dinga dauko tulin giyan nan suna jizzilalwa a cikin garurukan Madina aka ce duk kwatamin garin Madina gaba daya ya cika da giya to da wannan wasu suke cewa abinda yasa muka ce giya ba najasa bace wato in ta taba ka kana iya sallah da ita su a nasu cewa saboda inda najasa ce da ba adlalar da ita ainihin a cikin garurukan Madina ba amma Aisha radiyallahu anha ta mai da martani akan cewa saboda ai kwatamin Madina wato yana da kuncin sa bai kai yadda za a ce kowa zai iya zuwa ya diba ba saboda in an sa an dilalal ma'ana zai iya kama hanya ya tafi yasa ba wai wuri bane wanda za a ce saboda kuncin sa zai tattaru ya dunkule a wuri ke sai yadda yake kowa zai iya zuwa ya zo ya diba da taguwar sa da wannan sai jamhurin malamai suka ce giya a wurin su najasa ce in ta taba ka sai ka je ka wanke sannan kai sallah ina fata muna fahimta Allah subhanahu wataala sai yace fajtanibuhu kuni sanci giya la'allakum tuflihun ko kuma kuni sanci wannan kazanta domin dhamirin yana komawa ne ga rijis din kazantar saboda kaga al-khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ya dunkule gaba daya yace rijisun duk gaba daya kazanta ce dauda ce don haka fajtanibur rijisa kuni sanci ainihin wannan dauda dhamirin yana komawa ne zuwa ga rijis muna fahimta ko la'allakum tuflihun ko ku za ku samu tsira ran alqiyama innama kawai yuridu shaytanu shaytani yana so ne an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha ya aukad da kiyayya da kuma gaba tsakanin ku fil khamri wal maitir a cikin giya da caca wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah sannan ya katange ku daga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma daga sallah fa hal antum muntahun cin ku masu hanuwa ne za ku hanu ku daina shan giya koko ba za ku daina ba aka ce sai suka ce intahaina ya rabbana intahaina ya rabbana ya Allah mun hanu ba za mu sake shan giya ba ya tabbata a cikin muslim hadithin sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu yake fi ya unzilat ni a cikina an saukar da ainihin aya game da ni domin wata rana mun je gidan ɗaya daga cikin abokananmu mun kasata ga kuma nama soyayye sai muka yi magana akan abin da ya shafi mutanen Makka da mutanen Madina sai jayayya ta shiga tsakaninmu sai wasunmu suke cewa mutanen Makka sun fi mutanen Madina wasunmu suna cewa mutanen Madina sun fi mutanen Makka. Sai rikici ya shiga tsakaninmu, akwai harshen ainihin raƙumi, sai wani ya ɗauko ya dake ni da shi a hancina, sai hancina ya fashe, sai na tashi ko da na isa wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na je na karanta wannan aya: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شنكوما صحنواني دقنا ياك ما تمينوني أكن وطن دسكي تكي وادا ونن آية سنة شمتن شن صحبه رضي الله عنه saboda abin da suke cewa ai mu ba mu muke zagin sahabbai ba, Qur'ani ne ya zagi sahabbai, saboda ai kamar irin wannan magana an ce misali an samu wasu sun sha giya. Sannan kuma kamar inda Allah yake cewa wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina, ai Qur'ani ne ya ambaci wannan. Sai mu ce da kai ya kai jahili da kiki wanda bai san Qur'ani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya bari ne akan haka din saboda ya haramta giya, saboda inda ba a shata ba da su ba su san haramcin ba, amma da suka shata sai Allah ya bayyanar da haramcin ta karara. Abu na biyu, ko da dai misali an ce wancan abu ya riga ya gabata, in ka koma kasar sura kadan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce afallahu amma salaf, abin da ya riga ya wanzu ya gabata, kamar yadda yazo a cikin Bukhari rahmatullahi alayhi hadithun Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, yana cewa akwai wasu mutane waɗanda aka kashe su a yakin Uhud gabanin haramcin giya ya sauka, sai muka kasance muna cewa tsakankane mu, to waɗannan mutane ga yadda suka zamo, gashi an kashe su sun mutu sun sha giyan nan, yaya wannan al'amari zai faru? Sai wancan aya ta sauka: laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'amu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Qur'ani ce ya wanke su gaba daya. Sannan kaga abu na uku, ko da dai misali wannan abu ya bijiro daga gare su, to su kuskuren su guda daya ya fi aikin alkhairin ka da kai da danginka gaba daya. In ma kai ma'abucin aikata alkhairi ne, saboda sahabbai radiyallahu anhum adilai ne a wurinmu, amma mutane ne waɗanda yake suna kuskure, ba irin yadda ku kuke cewa a imma a wurinku sun san gaibi kuma ma'asumai ba ne ba, a wurinmu ahli sunna babu ma'asumi sai annabawa. Sannan su sahabbai adilai ne, amma kuma suna kuskure, kamar yadda Shaykhul Islam ya faɗa rahmatullahi alayhi cikin littafin sa na al-aqidatul wasitiyya. A don haka duk wanda zai faɗi wani abu daban, to wannan mutum ne wanda yake baya son Allah, baya son sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa duk mutumin da zai kaunaci sahabbai ko kuma ya kaunaci Annabi, to a gani na wato bai kaunaci sahabban nan ba face dalilin kaunarsa ga Annabi alaihi salatu wasalam. Sannan duk mutumin da zai fada da sahabbai bai kyamaci sahabban ba face ya kyamaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda duk mutumin da ke son sahabbai la shakka Annabi ne yake so, duk mutumin kuma da bai son sahabbai ba da kowa yake fada ba da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fada. A don haka da wannan nake jin hankalin matasa, akwai abubuwa da dama waɗanda aka kawo mana ta tace a kaikaice, amma mu ba mu iya ganewa sai mu zo mu shiga cikin waɗannan abubuwa. Dole ne a matsayinka na musulmi ka tsaya ka san wai shin kai din nan ayyukan da kake ciki da halin da kake ciki a yanzu, kaddari misali a ce kiyama ta tsaya misali, kai zaka iya sha koko ba zaka sha ba? Abu ne da ya kamata ka damu kanka da wannan tambaya. Idan ko kana tunanin kana da kusuri, kana da kasawa da gajiyawa a cikin wani bangare, to al-Qur'ani ya ce li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin, har yanzu kana da sauran dama, duk aikin da kake na banna kai kokari ka yakice, duk aikin da kake na ta'asa kai kokari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda sahabbai suka ce intahaina ya rabbana intahaina ya rabbana, ya Allah mun hanu, ya Allah mun hanu. Wa atiu Allah
wa atiu Allah wa atiu Rasul wahdahu, فإن توليتم فاعلموا أنما البلاغ المبين
واطيعوا الله في وعلى سبحانه وتعالى بيي cikin haramta muku jiya da caca da kuma wannan kusanci da kuke na yanka da kuma ainihin waɗannan mashi da kuke sawa a gindin Ka'aba kuna neman gane yadda al'amari suke Allah subhanahu wataala ya haramta muku waɗannan abubuwa ku yi masa biyayya wa afi'ur rasul sannan ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya cikin abin da ya isar daga Allah subhanahu wataala wahdaru sannan ku yi hattara ku yi tari tari daga barin saba wa Allah ko kuma saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin duk mai aiki su biyun nan ya kamata ya nemi yardar su wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa su ne suka fi cancanta da a yardar da su in har ni da kai mun kasance mu'minai a don haka wata aya ta mana bayanin in mu mun kasance ma Allah muke kauna mu bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har Allah kuka ce kuna kauna to wanda zaku bi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kar ku saba ma al'amarin sa wa zaru fi dari dari fi hattara dan in saba ma umurni guda daya daga cikin umurnin annabi alaihi salatu wassalam yakan kai al'umma zuwa ga bala'i da kuma fitina وليحمل الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم كذا waɗanda suke saba ma umurnin annabi alaihi salatu wasalam falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah fitnah tana iya samun ka saboda saba ma umurnin annabi alaihi salatu wasalam ya tabbata a cikin sunan annabi alaihi salatu wasalam ya ga wani mutum yana cin abinci da hagunsa annabi sai ya ce da shi kai bari cin abinci da hagu sada manka sai ya ce bazan iya ba da hagu nake so in ci sai annabi ya masa addu'a yace Allah karka bashi ikon daga wannan hannu bayan hakan nan fashullad yadu sai hannun ya shani kaga saboda saba ma umurnin annabi alaihi salatu wasalam to sai ka duba kaga mu halin mu a yau yaya muke ciki akwai abinda in kaji abinda mutane suke ciki a yau wallahi malam wani abu sai ka dinga shiga kana zubar da hawaye saboda tsananin tsoran buwayar Allah subhanahu wataala mun kwantare gaba daya in bacin hakuri irin na Allah subhanahu wataala in bacin shi ba mai saba ma wanda ya saba mashi bane ba to da yadda nake magana har da yanzu ba wani mutum mai rayuwa a doron kasa saboda duk yadda kake tunanin abun ya wuce Allah ya tsare fa in tawallaytum idan kuka juya baya kuka kima Allah subhanahu wataala biyayya kuka ce ba za ku bi annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba la muto kusali annama ala rasulina al-balaghul mubin kawai isarwa bayyananna itake kawai ta rage akan manzon da muka turo gare ku saboda shi ba zai turta sa ku ba lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafa annabi ba zai kama ka da ƙarfi yace sai kai imani ba ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أنلزمكموها وأنتم لها كارهون النبي بذي ترسى ساكويتي دولة كإيمان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد يتارك تبين رقبتا تكين زياري جناك kaine zaka duba kai wakan ka adalci ko kuma kai makan ka hukunci ko kuma ka zaba makan ka abin da kaga daman zaba duk abin da ka zaban makan ka wannan daidai ne ga kai ko dai makoma kyakkyawa tana jiran ka ko kuma mummunan makoma tana jiran ka Allah ya mana tsari laisa alal ladina amanu
laisa alal ladina amanu wa amilus salihati tunahum fima tu'imu idza mattaqu wa إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
كذا بلاغة إرنتاء القرآن الله سبحانه وتعالى يا أنبتوا منا مراتب الدعوة قداؤكم مرتبة تفرقوا إتكي نيكي ناتكنا na gyaru ina da kamala ina da sifa kamila wacce yake zan iya tunkaran wani in ce da shi ya gyara ayyukansa ko ya gyara aikinsa ko ya gyara kayansa ko ba ni da wannan kamala sannan sifa ta biyu yaya alaka ta take tsakani na da mahaliccina subhanahu wataala har da zan tunkari wani ince da shi ya gyara kayayyakinsa ya barbata ya dawo shari'a sannan martaba ta uku ita ce tsakaninka da mutane yaya mu'amalarka take da mutane don ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljanna faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir don mutumin da yake so ya shiga aljanna a nisantar da shi wuta a kai shi zuwa ga aljanna mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rana ta ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ita ce wasiyar annabi ibrahim da kuma jikokinsa ga ƴaƴansa kaga ashe kenan ka zo kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rana ta ƙarshe sannan mataki na biyu sai magana وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ بِمِثْلِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ يَجِ وَمُتَانِي دَ إِلَى أَبِنْدَ شِيْمَا يَكِي سُوْ أَزُوْ مَسَدَ شِيْ بمعنى idan baka so a zalunce ka karka zalunci wani baka san a cuce ka kai ma karka cuci wani baka san a tozarta ka kai ma karka tozarta wani to wannan adalci shine muka rasa tsakaninmu da mu junanmu ni misali ba adili bane amma ina san amin adalci ni ban da gaskiya amma ina san mutane masu gaskiya ni dinnan ban san a cuce ni amma kuma ina san cuci dan uwana yaya za a yi rayuwar ta zauna ba za ta zauna ba to shine Allah subhanahu wataala sai ce laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma taimu ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alayhi da nasa'i da sauran wurare a lokacin da ayan nan ta sauka annabi yace alayhi salatu wassalam an ce da ni anta minhum kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda babu laifi a kansu laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma taimu babu zunubi ko laifi akan waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai cikin abin da suka ɗanɗana na giya kuma suka mutu a kanta idza mattaqau matuƙar sun ji tsoro tsakaninsu da kansu sun gyara kansu wa amanu sannan suka yi imani wa amilu salihati sannan suka aikata ayyuka na kwarai sun mattaqau sannan suka ji tsoro tsakaninsu da mahaliccinsu mataki na biyu kenan wa amanu sannan suka yi imani sun mattaqau sannan suka kiyaye tsakankaninsu da mu'amala da ƴan uwansu wa ahsanu sannan kuma suka kyautata ayyuka saboda addini kadai ba wai yana takaituwa bane kawai akan sallah da azumi da zakka da haji ba laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla almashriq walmaghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين kaga wannan tsakankanin abin da ya shafi kanka da kuma Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai mu'amala tsakaninka da mutane wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilina wa fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zaka wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun dan ya zamana kawai kana da yawan sallah ba ka da mu'amala kyakkyawa tsakaninka da mutane wannan akwai hadari a cikin rayuwarka dan ya tabbata a cikin sunna wa in kana malamai sun kai ruwa rana wurin inganta hadisin wani mutum ya zo yana da mummunan makoci yana rayuwa tare da shi sai ya koka wurin annabi alaihi salatu wasallam sai makoci na kaga irin yadda yake yi annabi ce fitar da kayanka titi ka je ka tara su a titi yaje tara su a kwalta duk wanda yazo sai ah wani kana tashi ne ko kai sabon wuri ne sai kai dai bari mala ba sabon wuri ne ba ba tashi zan yi ba fitina ce ta makoci ta sa ni gaba kawai na rasa inda zan yi na fito da kayana sai mutane sai wannan makoci naka Allah ya tsine mishi albarka abin sai yake kunnan sa sai ya garza ya wurin annabi ce wane ya ce kai ka sa shi ya fito da kaya gashi sanadiyan fito da kayan mutane suna ta la'anta ta annabi ce to in baka so ka ce ya rasulullahi ina shaida maka na daina a washe hakuri mai da kayan sa cikin gida ashe kenan kun ga dan ka sai yawan sallah ka sai yawan sallah amma kana da mummunar mu'amala halinka ba mai kyau ba tsakaninka da mutane wannan ba zai iya kai ka zuwa ga samu rahmar Allah ba subhanahu wataala saboda abinda mutane suka faɗa da shine mala'iku suke dagawa Allah ya amshi shedar mutane ta hanyar mala'iku dan ya tabbata cikin sai a an wuce da gawawwaki annabi yace wajabat aka sake wucewa da wata yace wajabat Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yace ma wajabat ya rasulullah menene ne wajaba wancan kace ta wajaba wannan mata yace wancan kun faɗi alheri aljanna ta wajaba ya shige ta wannan kun faɗi miyagun ayyuka akan sa wuta ta wajaba ya shige ta ashe kenan kun ga dole ne waɗannan matakai guda uku sune maratibud da'a ni in gyara kaina bayan na gyara sai in kalli mu'amalata da makautata shin tana da kyau idan mu'amalata yake sai in fita waje kuma in gayyato na waje amma bai yiwuwa misali kamar irin rayuwar da muke a ciki a yau kai misali kana da shi ka ci ka sha ka tumbace makautinka yana nan cikin wahala cikin yunwa da damuwa baka damu da shi ba ko ko a'a kana da irin ɗan generator na irin nafi makauci na ka karkata mashi hayaki kai kuma kana fama da haske ba haka muke rayuwa ba ko ko a'a kana da irin kwata wacce ke duk kwatan anguwan ku sai ta gilma ta ainihin gidanka sai ka kare gindin kwatan shi ya dinga daukan abin nan wari wannan bai kyautu ba ga al'umma musulmai saboda annabi alaihi salatu wassalam yace jibril yazo alaihi salatu wassalam ma zala yusini bil jaw hatta zanantu annahu sayuwaritu ya bai gushe ba yana ta mani magana kan makauci makauci kai har sai da nayi tsammanin ma daga cikin kayana na gado zai gadar da shi wani abu to matukar kuwa haka kake misali ba haka kake ba to kai ka san kanka yadda kake sai ka duba kai ma kanka hukunci ana ambaci wata mata mai yawan sallah da azumi da zakka da haji amma ta kasance tana cutar da makautanta annabi ce hiya finna sannan aka ambaci wata mata mai karanta sallah da zakka da haji amma kuma ba ta cutar da makautanta da bakinta yace hiya fil janna to kai wanne ne kake ciki dan haka waɗannan su ne maratib guda uku laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautatawa a cikin dukkanin komai masu kyautatawa a lokacin da za su yi bauta masu kyautatawa a lokacin da za su yi magana masu kyautatawa a lokacin da za su yi fiye da siyarwa masu kyautatawa a lokacin da za su bayar ko su ansa masu kyautatawa a cikin mu'amala Allah yana son irin waɗannan mutane ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd فلا تهموا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني la yabluwannakumullahu bi shay'in wallahi da sannu Allah zai muku jarrabawa da wani abu min as-saydi na farauta tanaluhu aydikum wanda hannayenku za su same shi za ko dai ku kama da hannu wari ma hukum da mashin ku ko kuma a'a idan dabbobi ne manya za ku amfani da mashi wurin kace shi Allah subhanahu wataala zai muku wannan jarrabawa Muqatil ibn Hayyan radiyallahu anhu yace wannan aya ta sauka ne a lokacin sulhul Hudaybiyya lokacin da suka fito sun fito sai ya zamana ga su cikin ihrami kowanne yana sanye da kaya amma sai suka dinga ganin ainihin kayayyakin farauta farautar nan kana iya kama shi da hannu ma ka rike sannan kuma kana iya amfani da makaminka wurin harbin sa ko sukan sa ko yanka ta suka dinga ganin su suna gilmawa Allah subhanahu wataala ke zai muku jarrabawa da waɗannan abubuwa za ku ga abin amma tunda kuna cikin ihrami to bai kyautu ba tanaluhu aydikum wanda hannayenku za su same su wari ma hukum da mashinanku li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib domin Allah subhanahu wataala ya tantance daga cikin ku wanda yake tsoron shi a fake ba wai ya sani ba ai ya riga ya sani amma ya tantance ku tsakanin ku ku gane wane ne mutumin Allah wane ne baragurbi a cikin ku afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu alkadhibin wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Allah liyadhar almu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala alghayb walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha. Da'iman haka zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai tantance saboda mu da kanmu mu gane wane ne mutumin Allah wane ne ba na Allah ba. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بارغولدي ممونا بازي يكيو دا ابو تشكياوا كما وندي كبن الله سبحانه وتعالى كيزا كوشكين ما تاما اتنك تيو الخبيثات للخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Kaga kyakkyawa namiji sai kyakkyawa mace, baragulbi mace sai kuma baragulbi dan uwanta namiji. To Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sani innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. To Allah yayi wannan ne ya gane a cikin ku wane ne yake tsoron sa a fake. Fa man yatada ba'da zalika, don mutumin da ya ketare iyaka bayan haka falahu azabun alim. To wannan yana da azaba mai radadi. Ashe da wannan muke fahimta cewa duk aikin da zaka yi ya zamana kai kokari ka sanya wato tsoron Allah subhanahu wataala tsakaninka da shi, sawa'an kaga idan mutane ko baka gani ba, duk abin da zaka yi ka tabbata cewa kana yin sa ne don Allah subhanahu wataala. Amma ya zamana cewa kai sai kaga mutane aikin ka ke tashi, amma kuma idan ba su nan aiki sai mummuna ya bayyana, to wannan kana da matsala a rayuwarka, sannan kuma kana da nau'in irin na munafikai da kuma munafinci tattare da kai. Amma duk inda kake zamana cewa cikin mutane ne, waje ne, a fake ne, to ka tabbata cewa Allah subhanahu wataala shine hadafinka. Ya ayyuhal ladina amanu,
ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
الذين امنوا يا كو wadanda kukai imani. Kaga duk sura idan ka duba zaka ga ta fara ne da ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yusla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. To yana daya daga cikin cika al'aura ana shine Allah subhanahu wataala yake kiran mu daki daki abinda aka sa mu muyi wanda aka tsawata mana mu rabe da shi. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda kukai imani, la taqtulus sayda, kada ku kashe abin farauta, wa antum hurum, alhali kuna cikin harami. Bi ma'ana duk mutumin da ya sanya kayansa na harami, to duk abin da zai gani na farauta haramun ne ta san masa. Sai dai abubuwa guda biyar wadanda suka zo a cikin sahih hadithin Aisha radiyallahu anha, النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. أقوى أبوه ندبو بفاتقين أنا كشي سوء تكين حرمي دكما وجانسا كاكا دا كشين سوء أقوى الغراب أقوى هنكاكا سنة أقوى الأقرب وبنا كناما سنة أقوى الحدع شروع سنة أقوى الحية أو ترواية مكيدية سنة الكلب الأطور kare mahaukacin kare wanda ya haukace zamana cewa yana taran yana cizon kowa. To wannan ya tabbata akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce koda ka sanya ainihin harami in kaga waɗannan abubuwa kana iya kashe su saboda suna cutarwa. Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi sai yake cewa idan an ga abinda ba zai cutar ba to ana iya barin sa ba za a kashe ba. Ina fata muna fahimta abinda bai cutarwa. Misali dama illa da tasa aka ce za a kashe waɗannan abubuwa, wato illa ita ce cutarwa. Saboda maciji idan ka barsa zai sare ka, kunama idan ka barta za ta kalle ka, kare in ka barta zai cije ka, shirwa in ka barta za ta yakushe ka, misali haka kuma hankaka da sauran irin waɗannan abubuwa. Don haka sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in an ga waɗannan abubuwa a kashe su. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, duk mutumin da ya kashe daga cikin ku abin farauta da ganga, fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am, to sakamakon abin da zai bayar irin abin da ya kashe na dabbobin ni'ima shine za a zo a shata masa sai ya nema ya bada. Misali in ka kashe kerkeci sai a nemo a cikin dabbobin ni'ima menene yake daidai da kerkeci. Misali in an samu tinkiya misali ko rago yana daidai da kerkeci, to kai sai ka bada wannan kerkeci a matsayin ainihin biya da ka kashe na wancan. Wannan shine hukuncin Allah subhanahu wataala. Ana karantawa fa jazaa'u mithli ma qatala minan na'am, idan misali ka karanta fa jazaa'u mithlu akan sifa ya zamana cewa abinda ka kashe daidai da daidai, kada ya dalan masa kuma kada ya kasa sa. Amma idan aka ce fa jazaa'u mithli ma qatala minan na'am, bi ma'ana ana iya samun fifiko in abinda ka kashe misali aka samu wata dabba irin wancan ko dai ta gaza mata ko ta daran mata, to ana iya ba da ita a matsayin wancan da aka kashe. Ina fata muna fahimta. Yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'ba, a samu adilan mutane guda biyu daga cikin ku waɗanda za su zo su yi hukunci. Hadiyan hadiya ce wacce za a kaita baligh al-ka'ba, mai isuwa zuwa ainihin ka'ba. Ma'ana abin nan da zaka bayar kai a jagin din Ka'aba a yanka, sannan sai a raba ma masakai. Wannan shine abin da Allah ya shar'anta wa duk wanda yayi farauta yana cikin harami. Muna fahimta ko? Wani mutum ya zo wurin Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu yake cewa da shi, ya kai khalifa, lallai hakika ina sanye da harami, sai nazo naga abin farauta sai na farauce ta, menene ke a kaina wanda zan biya? Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu sai ce, to da ka ta bari mu nemo wani mutum guda daya. Sai ya tafi don ya nemo wani, sai shi wannan balaraban kauye ke cewa, a matsayinka na shugaba khalifan musulmai in kawo maka magana yanzu ka zo ka ce min wai zaka nemo wani, sai kun shawarta ku gaya mani abin da zan yi? Sai ya ce da kai wai, ya ce da shi wai har kai canka baka karanci fadin Allah bane subhanahu wataala, yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'ba, wannan hukunci a sami adilai guda biyu daga cikin ku hadiya ce wacce za ta isa a dangana da ita can gindin Ka'aba, sannan a yanka a raba masakai. Kai ba karanta wannan ba? To anan sai malamai suka saba, shin shi wanda yayi kisan ya dace ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka za su yi hukunci ko bai dace ba? Wasu daga cikin malamai suka ce bai dace ba, kamar Imam Malik rahmatullahi alaihi, amma kamar Shafi'i da Ahmad rahmatullahi alaihi suka ce ya dace, saboda an samu wani hadisi hukuncin da Umar yayi radiyallahu an, wani mutum yayi farauta sai ya kawo masa ƙara, sai yake da shi, to kai ma zo ɗaya daga ciki ka zama ni da kai na biyu wanda za mu yi hukunci a kanka. Don haka da wannan ya tabbata babu laifi idan mutum ya kashe abin farauta, ba laifi bane shi ma ya zama ɗaya daga cikin wanda za a yi hukuncin da shi, matuƙar shi adili ne, wannan babu laifi. Aw kaffaratun ta'amu masakina, ko kuma idan mutum bai samu abin da zai siya na dabba ba, to aw kaffaratun ta'amu masakina, ko kuma kaffara wato ita ce ya ciyar da masakai guda shida. Sannan ana karantawa aw kaffaratu ta'ami masakina, anan malamai suka ce kaffaratun wato atfu ne akan jumloli waɗanda yake sun gabata, sannan ta'amun khabar ne li mubtada'in mahdhuf, takdirin sa aw kaffaratun hiya ta'amu, sannan kuma ta'amu yana iya daukan badal, yana kuma iya daukan asfu bayan, domin kullu ma sahha an yu'raba badalan sahha an yu'raba asfu bayanin illa fil mawdi'ain, duk abinda za a iya cewa da shi badali ana iya cewa da shi asfu bayan sai a wurare guda biyu. To anan kace ta'amu yana iya daukan atfu bayan, ko kuma ya dauki badal ko kuma ya kasance khabarun li mubtada'in mahdhuf daga dalilin ta au kaffaratun hiya ta'amu masakina au adlu zalika fiya wato kaffara haka ita ce a ciyar da masakai ko kuma au adlu zalika ko ko abinda ke iya kwatankwacin wancan shine siyaman ay azumi na kwanaki guda uku kamar yadda ya zo a cikin sahiha hadithin ainihin ka ibn ujra radiyallahu an wanda yazo kwarakwatai sun masa yawa sun dame sa a cikin kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na ga lallai wannan al'amari naka na kwarkwatan nan yana damunka shin kana iya samu rabin ainihin sa'i ka tiyar da masakai guda shida yace bazan iya ba ya rasulullahi ba ni da halaki to kaje ka azumci kwanuka guda uku ashe kenan kun ga kafara mutumin da ya kashe wani abu na dabba a nemo irinta idan ba a samu irinta nan ba to abinda zai faru ya zanto ya ciyar da masakai guda shida rabin sa'i ko kuma muddu daya na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sabanin malamai wasu kace muddin nabi guda daya zaka samu masakai guda shida ka ba su wasu kace a nisfu sa ma'ana rabin kiya ko kuma kilo zaka zo ainihin mu a namu yaran kenan na yau zaka baiwa kowane miskini guda daya wannan kuma shine abinda hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake an masa haka ne li yazuqa domin ya dandani wa bala amrihi nauyin al'amarin sa da ya aiwatar in an ce wa bal shine nauyi ko kuma ukuba an masa wannan ne domin ya dandana afa Allahu amma salaf abinda ya riga ya shude wanda aka yi na farauta ya riga ya gabata Allah subhanahu wataala ya yafe shi wa man ada amma wanda ya koma ya sake farauta bayan ya ji wannan aya fayantaqimu Allahu min Allah subhanahu wataala zai masa kamu daga gare sa zai masa irin nasa kamun in an ce intiqam asalin sa daukan fansa ne amma da nauyi kace Allah zai fanshi wannan abu daga wurin sa ma'ana shine Allah zai masa kamu subhanahu wataala wallahu azizun zuntiqam Allah subhanahu wataala mabwayi ne kuma ma'abucin kamu ne ga dukkanin wanda ya saba masa subhanahu wataala an tambaye Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aka ce mutun ne ya kashe dabba sai aka zo bayan an shata masa an gaya masa abinda zai yi ya biya sai kuma ya sake zuwa ya sake yi da gangan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma sai yake cewa ba za a ce da shi ya bada wani abu ba kawai abinda za a yi maka sai a ce fayantaqimu Allahu min Allah zai yi maka kamu daga gare sa ba da bukatan a ce bada wani abu ko ga abinda zai a tunda yaki sannan kuma ya gani yaki ya gani to sai a bashi da al'amarin Allah subhanahu wataala Allah mabuwayi ne sannan kuma ba abucin kamu ne ga dukkanin wanda ya saba masa wannan aya tana da hukunce da ya kamata mu yi bayani idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe za mu tattabo wasu jawani bangarora na hukunce sannan mu ambaci sabanin malamai sannan mu yi bayanin abin da yake shine yafi inganta wanda malamai suka rajjaha wanda mu muke tafi a kansa sai mu yi bayani domin fa'idar ta fi gamewa insha Allah subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك
السلام عليكم الله يبارك مال الله فيا آمين مالا منين هكونتم متومن ليكي سنية تراري كمين أزمي
بابو لي في متوكر ترارم بازي كيغا مقوشين سبا بمن كمان دا حسن دا بخاري رضي الله عنهم سنة دنين بابو لي فيغا متوما يسا كلينا أزمي to da wannan wasu suke kiyasan cewa turare ma matukar ba zai kai ga makoshi ba babu laifi a sashi ma'ana ba irin mai bugun nan sosai ba domin akwai turare wanda yake soft perfume wanda yake ba shi da zafi sosai wannan babu laifi a cikinsa na'am
bayan ce assalamu alaikum Allah ya kara malam yawancin rai malam a karatunmu na sati lahadin malam ka ce duk wanda ya canza sunan baban shi azaba ta tabbata a gare shi malam to idan mahaifi ne shi ya canza fa saboda malam na shiga wani hali na rudani saboda mahaifina ya sa min suna Muhammad Mubarak amma lokacin da na shiga makaranta sai ya canza min suna da Ahmad kuma ya ce in yi amfani da Mubarak a matsayin sunan shi kuma shi sunan sa Umar to malam zan iya ci gaba da Ahmad Mubarak duk da cewa Mubarak sunan sunana ne ko ko ya zan yi
to abinda Qur'ani yace ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah a kira yara da sunayen iyayensu wannan shine yafi adalci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a don haka sunan mahaifinka shi zaka koma kabi kuma hadisi wannan sahihi ne duk mutumin da ya musa dangantakarsa ya yakice kansa daga ainihin abin nan nasabar mahaifinsa to wannan kafiri ne kamar da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amma shi tunda shi canza sai a ga masa canjin nan kuskure ne saboda yaya kai ne mahaifina kuma ni kai mani izina da in je ina amfani da sunan wani wannan kuskure ne a musulunci don haka sai a kira ka da sunan ka na mahaifinka wallahu a'lam
Allah ya ce da fatan malam yana lafiya malam tambaya na anan shine jiya an kawo hadisi akan cewa cin abinci akai-akai yana kawo halaka to malam idan ka ci idan ba ka koshi ba idan ka kara to malam me matsayin haka
wannan babu lafiya ce abinda muka ce ko a likitance ma cin abinci akan abinci yana haifar da cuta da kuma ainihin kasawa don ƴaƴan hanjinka sukan gaji da aiki kakan shaƙe su to wurin shaƙan nan sai ya zama da cewa an zo an samu matsala ko dai matsalar ta haifo daga ainihin ƙoda ko kuma daga hanta ko kuma daga sefa saboda aiki ne suke yi kan aiki babu hutu su ma suna da haƙƙi a kanka ka dan ba su damar sarata
Allahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam dangane da karatun da aka yi jiya na rantsuwa to ina son dan Allah malam ya ƙara min bayani akan wannan hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin azwa da karshen hadisin saboda wasu suna kafa hujja da shi in san yi rantsuwa sai su kawo hadisin
wannan hadisi abin da yake nufi duk mutumin da ya rantse zai saba ma Allah ko kuma ya rantse zai yi wani aiki mummuna sai ya ga aiki kyakkyawa ya bijiro masa annabi ce alaihi wasallam to yaje ya kafara sannan yaje ya aikata wannan aikin alkhairi kada ya aikata wannan banna da yace zai aikata to kaga ashe babu hujja da wani zai rike akan wannan hadisi ya rike dan ya aikata wani abu dan manufansa a hadisin magana da yake yi in kace wallahi sai ka yi zina annabi ce to kaje kai kafara kar ka yi zina sannan kaje kai aure shine abin da ake nufi amma duk wata fahimta wacce ba wannan ba to ba hadisin ba shi bane sababin wururin sa ba wallahu a'lam
sai wannan yace malam dangane da dai karatun da aka yi na rantsuwan mutum ne yayi rantsuwa amma ba ta baki ba ta waya yayi text ko kuma yayi rubuta leta yayi rubuta wallahi tallahi ba zai yi wani abu ba sai kuma daga baya yazo yi wannan abun shin malam yanzu tunda ba da baki wannan rantsuwan ba
ai da lafazi da ishara duka waɗannan magana ne za mu iya gane wannan cikin alqur'ani ya ukhta haruna ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya yaya kai kaga ishara magana ce in ka zo kana sallah aka ce da Allah ka ga wani sai kai haka ka girgiza kai ma'ana me ko kuma kai haka ma'ana me ban gan shi ba da ashe ishara magana ne bare kuma rubutu tunda baka rubuta ba sai da kai niyya don haka dan suwa yace in baka yi baka fara dawuka sallahu alaihi
wasallam ne assalamu alaikum shin malam yana halatta mutum ya sa mai a kumatunsa dan gashi ya fito
to wannan babu laifi a matukar ba zai canza ainihin halittar mutum ba to wannan nau'i ne na ado qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq amma in ya zama na zai canza sura ko halitta to wannan shine ya haramta wallahu a'ala
wannan yana ma malam fatan alkhairi tambayan shi anan shine malam shin aikin haji idan ka samu kudin zuwa ta wajabta akan musulmi koda baka da kudin an biya maka ne koko yana bukatar malai kara mai bayani akan
to malamai sun saba kamar yadda ya zuwa cikin muslim rahmatullahi alai kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya isa girman zunubi ga mutum ya tozartar da wanda yake ainihin jibintan al'amarin su ko yake ci da su malamai sai suka saba akan cewa shin irin wannan hali kai kana cikin rayuwa ta rai kwakwai mutu kwakwai sai aka biya maka haji shin zaka bayan a gidanka ba abinci koko abincin ne ya wajaba kan haji wasu suka ce ka ci da iyalinka domin su ne ya wajaba amma haji tunda ba an sharadin sa istita'a sai kana da iko to yana daga cikin rashin iko an baka haji kuma gidanka ba abinci wasu suka ce a wannan hali ka sarar yadda hajjin ka zo ka ci da iyalinka wasu kuma suka ce a'a an ce watimul hajj wal umrata lillah a cika haji da umra don Allah saboda Allah subhanahu wataala a don haka dole ne tunda an biya ma ko da gidanka ba komai ka raki ce ka tashi ka tafi to yanzu kai ya rage naka cikin sabanin da na malamai domin qaida ta usulul fiqh ana cewa la yunkaru al mukhtalaf abinda malamai suka saba na far'i matukar kowa na da abinda ya riko da shi mai karfi ba za a saba ba ma'ana babu laifi babu inkari ka dauki wanda kaga kai yanzu kai kafi musanin maslahar ka shin in ka tafi gidan ka bar su da yadda za su yi koko a'a in ka tafi hajjin ka tafi babu komai har sai ka dawo to sai kai nazari ka duba abin da ya fi cancanta sai kai da kai wallahu a'lam
sai tambaya na karshe saboda lokaci ya yi masu yi malam tambaya ta anan shine mutum ne yana kiyo poultry kenan sai ya dau kwantalatalo ya sa wa kaza don ya kankeshi don Allah malam ya hukuncin wannan a musulunci
wannan babu ne yayi abu mai kyau na'am to sai cikin masallaci insha Allah na'am kaba na'am na'am to wannan yana ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen da ya kamata mu bayani gobe amma babu laifin da ka tambaya hadiyan nan dole ne ta kai gindin kawa koko a'a wato abin nan Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ya ce dole ne ta isa amma Imam Malik ya ce a'a a wurin da kai aika aikan ka kashe farautan anan ne za a yanka ta Abu Hanifa kuma rahmatullahi ya ce to ya danganta in ka so ka kai ta can in ka so kuma ka bar ta azumi kuma kwana uku ne masakai kuma su shida za a kiya wallahu a'lam na'am wa alaikum salam na'am na'am a inda su suka baka ba a nemi ka sa wani abu sannan a baka ba wannan kyauta ce suka baka amma in har an kayyade sai ka bayar a baka wannan kaga ya zama wani abu na caca eh na'am alaikum salam David and now 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 ai duk yare ne na Yahudawa wai kar a ci da kai interest din karara sai aka canza yare aka ce dividend amma duka jajayen gauta ne yadda zaka gane caca ne ai akwai sun da aka zaka samu economy meltdown a duniya gaba daya abun yayi affecting duk wasu shares na duniya gaba daya abun yanzu zama affected ko ba ka bari to kaga zaka san caca ne Yahudawa ne su suke remote abun in sun ga dama su upgrading in sun ga dama kuma su deforming abun ba yadda ba su na kan magana itikafi sa bayan alfijir ne yake shiga kamar yadda hadisi ya nuna na'am tambaya ta ƙarshe na'am na'am a idda ta abin nan za ta yi idda in tana idda da jini sai ta yi da jini in kuma ba ta jini sai ta yi da watanni ka gane ko matar da mijinta ya tafi ya bar ta aka raba aure idan tana daga cikin masu jini to idda za ta yi da jini shine salata ta quru dan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salata ta quru idan kuwa jinin ya riga ya dauke to sai ta zama wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtadtum fa iddatuhunna salatu ashhur in tayi wannan shikenan sai ta je ta ainihin abin nan nata So wani na da bukatan addu'a yana da matsala a wurin aiki Allah ya yi mashi.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.